الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da warhaka barkamu da saduwa a wannan masallaci mai albarka na Anas bin Malik radiyallahu anhu ke wannan anguwa ta gwiwa eka a wannan gari mai albarka da tabbato a wannan majalisi ta mai albarka na tafsirin watan Ramadan ko muna juma'a 21 watan Ramadan shekarar 1443 bayan hijiran da Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina daidai da 22 ga watan 4 na shekarar 2022 ta miladiya. Muna karatu a cikin suratu Luqman, kuma a karatun mu na jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 13 daga cikin ayoyin surar. Yau insha Allah za mu dora da aya da take fiye da ita, ita ce aya ta 14. Wannan aya ta 14 ta zo ƙarƙashin ayar da Allah ya mana bayanin cewa Luqman ya wa ɗansa wasiya da bautar Allah da kuma kada ya haɗa kowa da Allah wurin bauta. Ya ce ya bunayya la tushrik billah. Kuma ya gama masa bayani da bayanin illar shirka, cewa shirka shi ne zambo, inda shirka la zulmun azim shi ne zalunci mai girma. Sai Allah ya ce wawassayna al'insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahd. Allah ya yi wasiya ga ɗan adam da iyayensa, haka kenan ta kawo ayar ta kawo haƙƙin iyaye bayan haƙƙin Allah. Kamar yadda ayoyi da dama za ka ji Allah ya ce wa abdullah wa la tusriku bihi shay'an fi ikrami alwalidayn ihsana wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayn ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tusriku bihi shay'an wa bil walidayn ihsana. Inda Allah ya kawo haƙƙinsa, cewa haƙƙinsa a bauta masa shi shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da kowa ba wurin bauta. Abu na biyu da Allah zai kawo shi ne a kyautata wa iyaye, shi ne wabil walidayn ihsana. To kamar haka Allah ya ce wawassayna al'insana biwalidayhi, mun wa ɗan adam wasiya da iyayensa. Inda ayar suka fito Allah bai san wani fuska da iya ta kyautatawa wa sanna lil insani bi walidayhi husna kaman da zasu fi al-qur'ani da bata kana mu a suratul ahqaf Allah ya ce wa sanna lil insani bi walidayhi husna a wata qira'a wa sanna lil insani bi walidayhi ihsana kaga duka Allah ya mata amma nan Allah bai ambata ba kuma ya riga ya ambata a can da ya ce ya maka wasiya da iyayenka ka san wasiyar da yayi ta gare ka dangane da iyayenka ita ce ta kyautatawa dora ba koda bai ambata ba anan to kaga waccan ta fassara wannan cewa wasiya ce da iyaye ka kyautatawa hamalathu ummuhu wahnan ala wahdi Allah ya ce tana lokacin da mahaifiyar shi ta roke shi rawani kan rawani kaga wahnan ala wahdi hali ne wasu malaman fassara sun ce hali ne da ita uwar ta dauki cikin yaro tana halin rauni duka rauni tana da rauni kuma ta ƙara wannan ya ƙara mata rauni a kan rauni kuma ce nan hali na ta wasu kuma suka ce a hali ne na shi yaro shi jaririn ta ɗauki cikinsa a rauni cikin rauni ma'ana yana cikin ruwan mali ya zo zama ƙudan jini ya zo zama tsoka kaga duk wannan abu ne mai rauni haka nan ya zo zama jariri a cikin cikin jiki ma abu ne mai rauni haka zo aka haife shi abu ne mai rauni sai haka rauni wahanan ala wahane rauni kan rauni haka ya fi biya har lokacin da ya kammala karfansa Allah ya ce to duk haka tana haƙuri da shi wa fi saluhu fi amain kuma yayansa cikin shekara biyu kaga kenan ta fita wajen shekara biyu tana wahala da shi tana wahala da shi tun yana ciki haka nan ya mutu yana buƙatar taimako in ta yi bacci to ya yi bacci in ta samu hutu to yana cikin kwanciyar hankali amma matuƙar yana cikin damuwa to tana cikin damuwa da haka damuwarta ce damuwarsa ma damuwarta ce haka ta yi ta rayuwa da shi har wannan tsawon shekara biyu kaga ta wahala ta cancanci a ce ya saka mata jikawan sakamako ta cancanci a ce ya yaba mata sai sa Allah ya ce a nishkurli wa liwalidayka cewa ka yi godiya gare ni in ji Allah godiya ga Allah ka bauta masa shi kada ka ɗauko kowa da shi wani ma da dai kaga iyayenka su ma ka yi godiya gare su shi ne ka kyautata musu ba gode musu game da wannan alkhairi da suka gabatar zuwa gare ka annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la yashkuru llaha wa la yashkuru an-nas wanda bai gode mutane bai gode ma Allah to kaga idan ba gode ma iyayenka ba ga wannan abu da suka maka to ba za ka gode ma Allah ba Allah ya ce ilayyal masir zuwa gare ni makoma take in ka yi abin da Allah ya ce maka ka yi ko ba ka yi ba zuwa ga Allah za ka koma in ka yi kaga kyakkyawan sakamako in ba ka yi ba ga mummunan sakamako idan ka kyautata ma iyayenka ka musguna musu in zuwa ga Allah za a koma can za ka ga kyakkyawan sakamako ba ma da kyautata musu ko ko ka ga mummunan sakamako ba da musguna musu Allah ya ce wa in jahadaka idan suka naci suka yi ta kokari aljuhul shi ne kokari mutum ya kai makwarar kwazo da himma da karfinsa shi ne juhul da haka ma'ana ko da iyayenka sun so sai ka kafarta kuma suka ɗau matakin da za su ja hankalin ka da ka kafarta da shirka ya Allah Allah ya ce to ko da sun kai makwarar ƙoƙarinsu a kan sai sun jayo dawo ka zo kai shirka Allah ya ce fala tu tsayu ma shi ka Allah ya amfani da wa in jahada a ga jahada ma'ana kaiwa makwara haka duk yadda suka yi da dabara da nasiha da nuna da mararecewa shiga cikin yanayi da za ka tausaya musu ko ko tilastawa ko duk yadda suka yi Allah ya ce fala to tsiruhuma wa in jahadaka ala an tushrika bi idan suka yi kokari suka nace suka matsa maka akan sai ka yi shirka da ni ma laysa laka bihi ilm abin da ba ka da ilimi a gare shi da shi ne da abin da ba ka da ilimi gare shi shine bi shirka an ka shirka to ba ai ta bisa ilimi ba saboda Allah bai taba saukar da wani littafi cewa ai shirka ba Allah bai taba aiko da wani manzo cewa ai shirka ba da haka duk inda aka yi shirka to an yi ta ne bisa ga rashin ilimi a gane ko an yi ta ne bisa ga rashin ilimi to wanda yake cewa irin wannan da duk inda ya zo an yi shi ne bisa ga rashin ilimi duk wanda ya bauta ma Allah to babu ilimi saboda Allah ya ce wasu kalmar arsalna min qablik min rusulina ja'alna min duni rahmani alihatan yu'badu da haka Allah bai san da ba bai saukar da littafi ba da yake bayani akan shirka haka nan Allah bai aiko da manzo ba don haka duk wanda ya shirka ba bisa ilimi don haka kalmar da suke cewa ana nufin idan suka da muka yi shirka da Allah ga abin da baka da ilimi ke akan samu wata shirka wacce ita kuma da ilimi an gane to ba haka yake ba an gane yace man yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu duk wanda yake kiran wani abin bauta ba Allah ba to ba shi da burhan ba shi da hujja ana babu hujja to haka ne shi ma babu ilimi Allah ya ce to fala tuti'uhuma kaita musu biyayya wannan aya kamar yadda malama tasiri ke kawa ta sauke daga Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya daga cikin wanda yake fitacce Sa'ad ya kasance fitacce ne gurin da'a da tsananin biyayya ga mahaifiyarsa sai Allah ya masa baiwa sai musulunta ta gare ka musulunci da kowace ta samu labarin ya musulunta sai hankalinta ya tashi ta shiga damuwa ta kira shi ta ce bata gane ma wannan addini da yake kai ba kuma tana rantse masa lalle ya bar wannan addini kuma ta rantse masa daga yau za ta fara yajin cin abinci har sai ya bar addinin nan za ka ko sai ya bar addinin nan ko ko ta ci gaba da yajin cin abinci har ta mutu in ta mutu a samu abin faɗa a kansa a ce ga wanda ya kashe uwarsa Sa'ad ya ce mata kake ta ce ita ko in ya ta gabe yi ba to ya bar wannan addini ya ta fara kai na yin ɗaya ya ce mata kake domin wannan addini ba zan bashi ba ta yi na ciyar ba ta ci abinci ba ta galabaita washe gari ma ta sake jurewa ta daure ta sake yin da ciyar ba ta ci abinci ba ta yi da ta kwana kaza kwana biyu a jere ba ta ci abinci ba ta galabaita ta ƙara tsananta aini na uku ya ce mama an gaya mishi gaskiya ya ce wallahi idan kina da rai ɗari ya ce wallahi rai ɗarin nan in za su dinga karewa da ɗaiɗai da ɗaiɗai wallahi sai sun kare gaba ɗaya kakaf kuma ban bar addinin ba da haka wallahi in za ki ci abinci ki ci abinci amma wallahi ba zan bar addinin nan ba shi ne daga nan sai ta haƙura sai ta fara cin abinci to shi ne Allah ya ce wa jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun la tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'ruf amma a ga duniya musu zaman ta kilowa da abu mai kyau sahibancin su da abu mai kyau suna buƙatar kyautatawa ka kyautata musu suna buƙatar taimako ka taimaka musu suna buƙatar girmamawa ka girmama musu kaje ka gaishe su ka musu ladabi ka musu duk abin da ya kamata ka musu abu ɗaya ne ba za ka musu ba abin da ya saba ma Allah domin haƙƙin Allah kanka ya ƙara haƙƙin su a kanka Allah shi ya halicce ka shi ya halicce su kaga haƙƙin Allah ne ke sama so haƙƙin su yana samuwa idan da ci karo da haƙƙin Allah to amma yanzu an samu cin karo Allah ya ce bai yarda da shirka ba su kuma sun ce sai kai shirka to kaga wannan ba haƙƙin su bane wannan haƙƙi ne na Allah shi kadai ya kamata kai ba biyayya Allah amma abin da ya shafi kyautatawa wannan la ba sa Asma bint Abi Bakr as-Siddiq radiyallahu anha ta ce da Manzo sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullahi da mahaifiyata ta zo daga Makka kuma ta zo a bukace tana da bukata kace yana iya yiwa in taimaka mata amma ba musulma ba ce mushrika ce amma ya halatta in taimaka mata a matsayin ta mushrika saboda mahaifiyata ce Annabi ya ce ya halatta kike taimakawa mahaifiyake kaga kenan ka zo kuma da mahaifinka mushrike ko da mahaifinka wani iri ne ko ya waje ba gare ka da taimaka masa da kyautata masa abu ɗaya ne ba za ka yi ba idan ya tsaya a kan cewa sai ka bar addininka sai ka haɗa Allah da wani sai ka kafirce ma Allah da manzansa ko ne shi ne abin da ba za ka yi ba Allah ya ce ilayya marji'ukum zuwa gare ni makomaku da shi da kai da iyayen duk gare da za ku zo kuma kowanne ku zama ku hukunci Allah zai muku hukunci gaba ɗaya akan tauhidin da zai ku da tauhidi wurin da tauhidi ko ba wurin da tauhidi ba shine na farko idan an samu tauhidi sai a zo mutum ina haƙƙin sa akan ta to da haka idan babu tauhidi duk wani aiki da aka yi na kwarai ya tashi aiki banza idan babu tauhidi to da haka tauhidi shine zugo kuma akan shi Allah zai yi tambaya haka fa ula biyu kun bi ba kun tun ta'amalu zan ba ku labari da abin da kuka sanke kuke aikatawa irin wannan ba da labari shine ba da labari tare da hisabi akwai ba ka labari ka ji ba Allah baka labari kuma ba da labarin kunshe da hisabi da sakamako akan aikin da ka aikata. ci gaba da wasiyar da Luqman ya wadansa ya bude masa da cewa ya bunayya ya ta bismillah ya ga kawo wasiya ga kyautata ma iyaye a cikin wasiyar da yake matansa domin a nuna cewa ya wadansa wasiya da kyautata ma iyaye wallahi nuna mana wannan wasiya ba ta Luqman bace wasiya ce ta shi yasa Allah ya ce wa wasainal insani bi walidayhi wadaka wasiya ce ta Allah yayi wa dan adam ya kyautata ma iyayensa Luqman yayi amfani da wannan wasiya ya tsika shi ga dai shi hakanan ci kuma yace ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min hardal hadani idan ta kasance mecece ta kasance wasu malaman sun ce ana nufin kyakkyawan aiki da mummunan aiki ma'ana aikin gadi yanda yake saboda ayata ta gabata ya rufe da maganar aiki fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna kaga aiki kane ayyukan nan da mai kyau da mara kyau an suka komin kankantar su in takum mithqala habatin innaha damir yaud ila ayyuka su ayyukan idan suka kasance mithqala habatin amma kwatan kwacin kwayar hardalin shine kobayya kamar kwatan kwacin kwayar kobayya gurin kankanta fatakun fi sakhratin sai kuma ta kasance cikin wani madalan dutse kaga ta ita kanta ko a bayyane take saboda kankanta kankanta zai hana ka hanta ballantana kuma ga ta da kankanta sannan kuma a cikin falalan dutse yace ausu samawati ko ko duk da kankanta ta kasance a cikin samai ko fil ardi ko ko duk da kankanta kamar na kwayar komayya ta kasance kuma cikin kasa yace ya asibi Allah Allah ne zo da ita saboda Allah ya san inda take yana sane kuma yana da iko yana da ilimin da zai dauko ta a ko ina ya kawo ta domin a maka hidayah ya kai ana shi ne fasala na wasu malamai da suka fasara cewa inna ha lamirin yana komawa ga abin da ya gabata shine abin da za a fahimta na bi ba kuntum ta'maluna ana nufin aiki mai kyau ko mara kyau wasu kuma suka ce a inna ha damirin sha'an lamirin ne dake nuna yanayi inna kaman innahu man yusyrik billahi innahu ana nufin yanda al'amari yake wa innahu wani rubban bane ko ana nufin wani abu da jini yake koma haka nan kamar da Allah yake cewa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur haka innaha yanda take ma'ana yanda al'amari yake innaha ba wata abu bace lamirin ke koma ba ne a'a lamirin sha'an yanda al'amari yake yanda sha'ani yake shine la ta'mal absar haka nan ma suka ce innaha inda al'amari yake in takum mithqala habatin aiki mummunan aiki ko kyakkyawan aiki in ya kasance kwatan kwacin kwayar komayya to ya kasance kuma bayan haka da kan kanta tasa ya kama da kwayar komayya ya kuma kasance da sakarata cikin falalan dutse ko a samai ko a kasa ya ce bi Allah a wannan wasiya ce yake masa na nuna masa cewa Allah yana lura da kai wani gidi da muraqaba cewa duk aikin da zaka yi san cewa Allah na kallon ka kuma Allah na lura da kai kuma Allah na kididdige maka ayyukan ka to zaka kasance ko a inda ba a ganin ka ka sa a ranka Allah ka gane ka kuma ka sa a ranka duk aikin da kai mai kyau Allah na gani shi kuma zai zo maka da kiyaye maka zaka mako a kai duk aikin da kai mara kyau Allah na ganin ka kuma zai zo da shi kuma zai maka sakamaya sakaiya to kaga wannan shine tarbiyyar da ya koya masa cewa inna antakum mithqala habatin min khardalin takum fi sakhratin aw fi samawati aw fi ardi yati biha Allah malaman tafsiri suna kawo ruwaya da malaman tafsiri ke kawo musamman ruwaya da sunni ya kawo ruwaya misali zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud da zuwa ga Abdullahi dan Abbas cewa sakha falalan dutse da ake nufi a nan shine wani falalan dutse da ke can kasa kasa da shi ke tallaba da kasa suka ce wani dutse ne a can ƙasa shi ke zama da ƙasa. Kuma haka ma'ana Allah yana nufin ko da tana cikin wannan dutsen ne wanda ba kuma san da shi ba. Amma Allah ya san da shi ga abu ga ƙanƙanta kuma yana cikin wannan dutsen ya ta bi hannu. Amma shi magana mafi ƙanci shi ba da kawai falalar dutse. Wannan dutse Allahu a'lam. Umar waye da wani kasir ya ce da alamu cewa maganganun da aka ɗauka daga maganganun ahlul kitabi. Wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibu. Don haka ya ce inna allaha latifun khabirun. Allah ta'ala mai lutafi ne. Kalmar lutafi ibn ashur ya kawo ta da asalin ma'anonin ta cewa tana zuwa ma'ana biyu. Akwai laqafa na lutfan. Lutfan shi ne sassauci da jin kai shi ne lutfi. Akwai kuma lutfi na abin da yake laqufa shi kuma abin da yake ya yi tsauri saboda kansa ya yi tsauri da ba a iya gane shi. Shi ake kira latifun abin da ke da tsauri yana da wahala yana da rashin nauyi ba a iya gano shi to shi ne latifu. Ya ce kudu waɗannan ma'anoni suna shiga. Allah ta'ala latifun ne da sassauci ne da jin kai ga bayansa. Sannan Allah ta'ala duk yanda abu yake Allah yana sane da shi. Na abu ya shige cikin dutse ga shi da kankanta da Allah sassautuwarsa ta latifun yana sane da irin wannan kuma ya san inda zai zakulo shi. Yasa suke cewa kalma ce da take ɗauke da ma'anar ilimi da ƙudura kammalallu, kammalallen ilimi da kammalallen ƙudura. Haɗin waɗannan siffofi guda biyu shi ke ba da ma'anar lutsafi. Sannan kuma Allah khabirun ne mai yawan sani ne, haka Allah yana sane da ita, yana da kuma iko, ya san yanda zai ɗauko ta, ya san yanda zai kawo ta, to wannan shi ne siffantuwar Allah da inna Allaha latifun khabir.
يا نبي أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر يا نبي أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم
Allah ya ce ya bunayya aqimis salah ci gaba da wasiyar da Luqman ya wa ɗansa ya ce ya ka dan kana ka tsayi da sallah baba ban da ke kusantar da bawa zuwa ga Allah kamar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqrabu ma yakunu al'abdu ila rabbihi wa huwa sajid mafi kusancin da bawa ke kasancewa tare da ubangijinsa shine lokacin da yake cikin sujjada. Zaka sallah ita ce mafificiyar ibada, ita ce ibada da Allah ta'ala zai ɗauki ko mala'ika ya ɗauki manzo sallallahu alaihi wasallam ya haura da shi sama ta tara, sama ta biyu, sama ta uku, har sama ta bakwai, har aka kai inda shi mala'ikan bai ƙarasawa. Zala sallallahu alaihi wasallam ya ƙarasa sama ta bakwai, sannan Allah ya faranta masa wannan sallah. Wannan ya nuna mana muhimmancin wannan sallah. Allah ya ce hiya khamsun wa hiya khamsuna. Kuda ka sallah ba karama ba ce ya ce ya kai ɗan ɗana ka tsaye da sallah. Ya kuma wasiyar da ya masa bayan sanar da shi Allah, ya sanar da shi Allah, ya sanar da shi haƙƙin Allah cewa ba a haɗa Allah da wani wurin bauta. Sannan bayan haƙƙin Allah haƙƙin da bai kiyaye da shi shi ne haƙƙin iyaye. Sannan ya kawo masa cewa ya zamanto mai sanin duk abin da yake aikatawa Allah na kallonsa. Sannan sai ya kawo masa mutum a tsaye da sallah. Tsaye da sallah ya kunshi iyaye ta da aiwatar da ita da tsare ta a kan lokutanta da tsare ya ba da rukunanta da wajibanta da duk abubuwan da sallah ke bukata duk wannan na ƙarƙashin tsayi da sallah. Wa amuru bil ma'rufi kuma kai umarni da ma'rufi abin da yake sanne shi ne abin mai kyau duk abin da yake mai kyau to kai umarni da shi. Wanha anil munkari kuma kai hani daga munkari wannan na daga cikin ta wannan al'umma ta da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana daga cikin abin da ya kawo mata ɗaukaka saman sauran al'ummomi. Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ko kuma ce mafi ficiyar al'umma da aka fitar a cikin mutane saboda me? Saboda ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawan aiki, wa tanhauna 'anil munkari kuna hari daga mummunan aiki, wa تؤمنون بالله تؤمنون إيمان بالله ومن يسرقك ثمنته خير أمة أخرجت للناس
kuna kaga daga cikin sukar mumunai umarni da kyakkyawan aiki da hani daga mummunan aiki wasbir alama asabaka kuma kai hakuri ga abin da ya same ka kuma wannan yana da alaka da hakuri da abin da Allah ya kaddaro duk abin da Allah ya kaddaro maka to kai hakuri ne shi saboda Allah shi ke kaddara al'amura kuma shi ke dauke su duk abin da Allah ya kaddaro to babu makawa ga wannan abu kuma ga maganin wannan abu da kuma cin wannan jarabawa shi ne kai hakuri idan Allah ya cimo jarabawa da wata masifa to kai hakuri shi ne ka ci wannan jarabawa duk wani kunci ya daga hankali ya tada hankali duk shi ba ka ci wannan matsala wasu malamai kuma sun alakanta shi da abin da aka ambata shi ne wa amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar cewa kai umarni ga kyakkyawan aiki kai hani daga mummunan aiki kuma ka sani cewa waɗannan abubuwa ba ka yi wa sai da hakuri domin kana yi za ka abubuwa za ka ci karo da abubuwa wanda sai ka yi haƙuri domin ka iya jurewa kamar yadda Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam wattabi' ma yuha ilayka wasbir hatta yahkum Allah ka bi abin da aka maka wahayi da shi kuma ka yi haƙuri a lokacin da Allah zai yi hukunci ba ga shi ma nan da haka ala ayi halin wannan aya ta kunshi wancan kuma ta kunshi gaba daya ta kunshi kai hakuri ga duk abin da zai same ka ta hanyar isar da sabon Allah da umarni ga kyakkyawan aiki da hani daga mummunan aiki duk abin da zai same ka akan wannan kai hakuri haka nan ma abin da zai same ka na rayuwa wanda ba ma sai ta wanda ta farki ba duk abin da zai same ka ta rayuwa masiba ma asaba min musibatin illa bi idhnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu to da ka sani cewa duk masiba daga Allah ce kuma kai hakuri to ita ma ta shiga cikin wannan da haka ayar ta gaggare ta gangare hakuri ga yin umarni da kyakkyawan aiki da ne daga mummunan aiki sannan kuma ta bunshi hakuri ga dukkan kaddarori da Allah ta'ala ya turo inna zalika min azmil umur wannan na daga cikin manya-manyan al'amura al'azm su ne abubuwa na wajibi kuma suna cewa azmul umur abubuwa na wajibi wanda Allah ya wajibta saboda asalin azum shi ne mutum ya zartar da abin da ya ƙudiri niyyarsa abin ka yi abu za ka tsaya ka yi shawara ka duba ka ga haka ne ka gamsu cewa daidai ne to shi kenan kawai sai ka shiga gaba ka sa kawai ka shiga wannan aiki ba tare da tsaron da ni ba to ne take kira azama Allah ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallam ko idan azamta fa tawakkal ala Allah idan ka azama ka zartar za ka yi abu to dogara ga Allah to wannan shine azmul umur ma'ana abubuwan da suke azum wasu sun ce azmul umur kuma azum kaga abin da aka zartar za a gudanar babu komawa da baya wasu da suna nufin wajibai da Allah ya wajabta kaga wajibai da Allah ya wajabta kaga su ma suna cikin azmul umur saboda abubuwa ne da Allah ya riga ya zartar da su kuma sun tabbata babu juyawa da baya gare su kaga sun zama azmul wasu ma suka ce a ɗabi'u ne da ya kamata wanda duk wani mutum mai mutunci mai kamala to zai sake da su kamar da ɗabi'u na gari mutunci kyautatawa karamci duk waɗannan ɗabi'u ne na gari to kaga wanda mutumin kirki da ƙwarai zai wasa da waɗannan abubuwan kuma yana tsaye a kansu to sai ake kiran su azumul umur za ka ma'ana dai azumul umur muhimman al'amura waɗanda suke tsayayyu kuma waɗanda ake riƙe da su da waɗannan suna daga cikin abubuwan da ya kamata ku riko da su ku kai a kansu na'am Allah ya ce wala tusa'ir haddaka haddaka shine funduki kuma to har ka tabbatar da shi tusa'ir ko tusa'ir a wata kira din ma'anar ta karkatarwa da ka karkatar da kuncinka daga mutane karkatar da shi alama ce ta girman kai malaman larabci suna cewa asalin kalmar an ɗauko ta ne daga kalma ta wani ciwo ne da yake samun raƙumi ana kiran shi sa'ab ciwon nan ciwon idan ya samu raƙumi a wuya sai zama na saboda wannan ciwon raƙumi bai iya miƙar da wuyarsa sai dai karkatar da wuyansa to sai aka kamanta yanda mai girman kai yake karkatar da wuyansa daga mutane domin kyamarsu da nuna da wulakanta su da nuna ba kowa bane su sai aka siffanta yanda yake karkatar da fuskarsa daga gare su da yanda raƙumi ke karkatar da wuyansa saboda wannan ya kace la tu sa'ir addaka lillah ba karka dinga kauda kai daga mutane karka dinga daukar mutane ba kowan kowa tuka ba shine la tu sa'ir addaka har da wannan tarbiyya ce ko kuma ne ke wannan sai ya masa tarbiyya game da haƙoƙin Allah ya masa tarbiyya game da haƙoƙin iyayensa sai ya zo yake masa tarbiyya kuma yanda zai mu'amalanci mutane yanda zai zamantakewa da mutane ko zamantakewarsa da mutane kar ya gina ta akan girman kai la tu sa'ir khaddaka linnas kada ka kauda kanka daga mutane da kauda fuska da nuna ba kai sama la tamshi fil ardi maraha kuma kar ka dinga tafiya bayan kada ka kaba da siko da isa da dagawa da ganin kai ka isa kana tafiya taku daidai yace to kar kai haka wala tamshi fil ardi maraha inna allaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur Allah zai kaunar duk wani mai girman kai shine mukhtal mukhtal mai girman kai da nuna girman kai a tafiyarsa a jikinsa a maganarsa wannan shine kuyala kuyala nuna girman kai a maganar ka maganar ka ma ka dauka kai ba daidai take da kowa ba a tafiyar ka dauka tafiyar ka ta mamanta da kuma saboda kai tafiyar ka ta musamman ce takun da kake yi na musamman ne to duk wannan shine kuyala yace sarki har Allah zai kaunar masu irin wannan daka da kaje kaje ba ka tsanta cikin wannan Allah ta'ala ya yi kaunar kai dan Allah ya kaunar ta kaba shikenan ka shiga damuwa ya zo hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Allah ya kaunar ta bawa sai Allah ya kira malaika Jibril sai ce ya Jibril inni uhibbu fulanan fa uhibbu lalle ina kaunar wa na ka kaunace shi sai malaika Jibril ya kaunace shi sai malaika Jibril ya kira da malaiku gaba ɗaya kaka cewa ya ku jama'ar mala'iku ku sani Allah na kaunarwa ne dan haka ku kaunace shi sai duk mala'iku su kaunaci wannan bawan sai kuma Allah ya sanya masa kauna a bayan kasa da wanda Allah yake kauna shi yace haka nan ma shi da yake yi idan Allah ya ki mutum bai kaunarsa sai ya kira mala'ika Jibril ya ce bana kaunarwa da dan haka kar ka kaunace shi sai mala'ika Jibril shi ma ya ji bai kaunarsa bai san shi sai kira a cikin mala'iku gaba ɗaya cewa Allah zai kaunar wa da dan haka kuma kar ku kaunace shi kenan sai a sanya masa kiyayya a bayan Allah haka ko yana da girman kai abinda da zai jawo a ce Allah zai kaunar mu abokinsa to kada mutum ya kuskure ya faɗa ya rance ingiza ka ya rance nuna maka kai ka kai ka isa ka wuce ya kamata a san matsayinka ya za a san matsayinka sai kiga yanda za ka yi tafiya sai a san ba matsayinka ga yanda za ka yi magana sai a san ga matsayinka ga yanda za ka dinga yi sai a san ga matsayinka to duk wannan da shaidan shi shaidan abin da yake nufi ya kai ka ya baro yana so ya samu abokanan shi ba wuta tare da shi to shi sai ya ga in ji da mutanen ka bi hatara da irin wannan mun tabiya haka nan faqurun mi al-fahri al-faqru min al-fahri faqurun wanda ke da yawan al-fahri ai da yake kaza ai ni ne dai kaza ai wa ai sai kaza mun ji ba waye kaza in ba ni ba ai dike kaza ai ni ne kaza ni ne kaza to shi ne alfahari idan da bi ubiyo wanda ba na daga ta haka ba cikin dabi'un da Allah bai kaunar ba ta wadannan dabi'u da haka duk wanda ke da wannan dabi'u su ba zuwa ga Allah kuma ya daina ka san cewa ba alkhairi za su jawo maka ba dabi'ar girman kai da kuma dabi'ar alfahari Allah ya mana sani Allah ya ce waqsid fi mashi ka takaita cikin tafiyarka tafiyarka ta zama to matsakaiciya ita ba da tuni ba kamar rashin hankali sannan ita kuma ba da sannu-sannu sosai ba irin ta masu ɗagawa da jiji da kai ana tako ɗaya bayan ɗaya kamar ba za a taka ba ya ce to kar ka yi irin wannan kar ka yi wancan kar ka yi wannan wata yi mashi wata gudu min sosai ka kuma ka sassauta cikin muryarka kar ya zama na muryarka kana ɗaga ta sosai haka nan karin muryarka ta zama kana magana a hankali ta inda kafi karfinka yi magana har a jiki dai ta bi a hankali wani sa'in magana da kusa da kai shi ke isar maka da magana kuma kai ba daidai ba kai ba wata jarabawa Allah ya baka ba kana da yanda za ka ɗaga murya ka isarwa da mutane bayanai amma saboda ganin kai ka wuce kai magana ka ɗaga murya da dai kai magana kusa kusa mutum na so su yi da matso kamar kana masa raɗa to ne ji magana da kake biya masa koko kana da wani kusa da kai in ka faɗa sai ya ce to ga abin da kake in ka faɗa ya ce ga abin da kake to kaga duk wannan bai yi ba da mana matsakaici ka faɗi magana daidai inda za a ji ta kuma magana ta ɗaga murya ba ta zama kamar murya da ba ta da tsari ba ta da kyau ita kuma ba magana wacce take ba a ji ba wanda shaitan ke nuna maka kar ma ka ɗaga murya kai maganar a hankali dan ka nuna ka isa kuma ka kai wani matsayi Allah ya ce inna ankara al-aswati la sautul hamir lalle mafi munin sauti shine sautin jakai al-hamir jakai jam'i himar himarun guda ɗaya in suna da yawa sun zama hamir haka nan ko humur hamir kamar yadda ya zo a nuna sautul hamir haka nan Allah ya ce wal qila wal jalala wal hamira kaga hamira ta ce ne mafi ma dan duwan da Allah ya ce cewa ka annahum humurun mustanfira humurun da damar miyim kuma jami'i ne da kai za kai su ne umur amma idan aka yi sukunin mim to ya zama dajaye jami'in ahmar shi ne umur an gane ko umur inda yake cewa alam tara anna allaha anzala alam tara anna allaha min as-samai ma'an wa qala nabi kamaratin mukhtalifan alwanuha wa min al-jibali judadun bayd wa umrun mukhtalifun alwanuha kaga umrun nan da daurin limun ana nufin jami'in ahmar jajaye amma humur da damar bimun humurun da sukunin mim shi ne jajaye jam'in ahmar humurun da damar mim shi ne jam'in himar don haka da humur da hamir duk ma'ana su guda ma'ana sauti mafi kyama shi ne ankar ankar abin kyama ankara ya kyamaci abu yunkiru yana kyamata wa huwa munkirun mai kyamar abu shi ne munkir shi abin da aka kyamata shi ne munkar a gane shi ne munkar to abin da ya zama na mafi kyama shine ankar zaka ankar mafi kyama sautin da aka fi kyama shine sautul hamir sautin jakai ya zo hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ku dinga zagin zakara domin zakara yana fitar da mutane zuwa ga Allah yake ku dinga zakara yi chara ya ga mala'ika shi kuma jaki in kuka ga yawan nan kukan nasa shi kuma ya ga shaitan ba ga ganin kukan jaki ko kane da yake da alaka da shaitan kuma yana yin ya ga shaitan sabanin taran zakara wanda shi yana tara ne in ya ga mala'ika sannan kuma taran sa na farkar da mutane zuwa ga sallah wanda saboda farkar da mutane zuwa ga sallah ne yake yi inda bai shekara dinga bacin zakara saboda zakara na yin da ya kuma kama na kuma zakara na kyautata mana saboda wanda zai isar da kai lokacin sallah ba garan kyautata ba amma Allahu Allah ya ce alam tarau ashe ba ku gani ba ku duba ku gani imamin da Allah ya yi a gare ku innallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard Allah ya hore muku da abin da ke sammai da abin da ke ƙasa Allah ya hore mana rana kaga rana tana fitowa faɗi dan buƙatun mu kaga Allah ya hore mana ita tana gudana dan buƙatun mu haka nan wata Allah ya hore mana wata dan buƙatun mu haka nan Allah ya hore mana ƙasa muna zaune a ciki za mu gina za mu zauna kaga buƙatun mu mun ya hore mana shi mu biya buƙatun mu ci haka nan Allah ta'ala ya hore mana dabbobi za mu kama su mu yanka mu ci na mu ga ɗan ƙaramin yaro ya rike akalan raƙumi wanda ya gawurta kuma ya dinga tafiya da shi inda ya so ya ja shi ya ja shi inda ya so ya tsaya tsaye da shi wannan na gadan horewar Allah ba haka bata yiwa to Allah shi ya hore wannan dan Allah ya hore mana duk wani abu da ke baya ka samu tafin fitar da shi me ya amfani me ya bukatun mu da shi Allah ya hore mana dan dai ya ni'ima a gare mu mu samu bauta masa shi yasa ya hore wadannan abubuwa a gare mu kuma wa asbaga alaykum jalillibe a gare ku asbaga shi ne lillibewa as-sabiqu abutafabi ana cewa saubin sabiqu tafa mai lillibewa haka nan shi ma Allah ya yi amfani da kalmar asbaga lillibewa a gare mu ni'imu da yanke ke fadan ni'imarsa gare mu ya ce ya lillibe mu da ni'imominsa zahiratan wa batinan waɗanda suke bayyananu da waɗanda suke ɓoyayyu waɗanda muke ganinsu da waɗanda ba ma ganinsu ni'imomin Allah da yawa da tafiyan waɗanda ba ma ganinsu su suka fi yawa abin da ke gudana a cikinka da irin baiwa da Allah ya maka da irin kariya da Allah yake baka daga cututtuka daga abubuwa da dama duk ni'imomi ne waɗanda ba ka ko san da su ba amma Allah ya san da su kuma Allah ya yi su a gare ka don haka hatta ni'imomin da suke bayyanannun ma ba mu iya kirdige su ba Allah ce wa in tawaddu ni'matallahi la tuhsuha don haka abin da ya kamace mu shine mu yi godiya ga Allah abin da ya kamace mu shine mu san ubangijinmu kuma kada mu haɗa shi da kowa gurin bauta amma abin da kai ce shine wa minan nasi man yujadilu fillahi ghayra ilmin wala hudan wala kitabin akwai cikin mutanen da zai da yayya cikin al'amuran Allah ce shi da ba za a ce Allah shi kadai ba suna cewa aj'al al-alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ujab ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah in hadha illa ikhtilaf kana dare ta ba ni duk wadannan da imomi ya mance Allah ya halice shi Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi ruwa ya bashi iska da bishi ya bashi abinci da zai ya bashi kaza ya bashi kaza ya bashi kariya amma dai sun fita batun wannan sai jayayya suke ya za a yi a ce Allah shi kaɗai za a bauta minan nasi man yujadilu fillahi bi ghayri ilmin ba tare da wani ilimi ba me ya hujjar ka a shiga wata hujja ina hujjar da ta nuna cewa a bauta mu wani tare da Allah babu ina hujjar ta addini ko a wani littafi da Allah ya saukar daga sama akwai babu ina hujjar ta hankali menene hujjar ta hankali ta bauta mu waɗannan gumaka inda ne fa'idar bauta musu ina hikima gurin bauta musu babu wala hudan kuma babu wani shari'a babu ilimi babu shari'a wala kitabin mudir kuma ba su da littafi mai haskakawa kaga babu wata hujja to idan baka da hujja bai kamace ka idan wani ya zo maka da hujja kaga ya kamata ka karba kai baka da ilimi baka da ilimi baka san me ake nema ba ba littafi ba karantarwa ba wata baka san yadda ake noma ba yau ne zai tsoron kayan da yake noma in kai haka ka tona kasa ka saka iri ka jira ka dau lokaci sai ga Allah ya tsara maka da abin ki je fito ga yadda za ka yi ka gyara ga yadda za ka yi ka sarrafa ga yadda za ka yi ka ga wanda ya zo karantar da kai sai ya ce ki ya zo maka da ilimin abin da kuka sani to wannan mutane ba su da wannan ilimi to sai gashi Allah ya turo musu wanda zai sanar da su ilimi to amma ya saka mu'amalance shi shine ayi da take gaba
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ سَعِيرٍ
Allah ya ce wa idza qila lahum idan aka ce da su a gare Allah ya tabo manzali suka ce da su ta farkin nan ba da kuke kai ta farkin ya rafa ba a hada Allah da kowa wurin bauta da ka tabarki madalici ki ke ba ki Allah da bauta shi kadai ga hujja ga sako da wurin Allah kuma an hankalta ma ai wanda ya halice ku ya ba ku arziki ya muku kaza ai sai kamata ku bauta ba wanda bai tsina na muku komai ba daga san gaya musu gaskiya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah wa abinda Allah ya saukar da bi kitabin sa ku kaita shi da bauta ku bi manzannin sa qalu sai su ce banna tabi'u ma wajadna alaihi aba'a a kai dai kawai mu dai kawai za mu ba abinda muka isko iyayen mu akai mun isko iyayen mu akan shirka to suna nan akan shirka ne ram ne hujja ba sa bukatar sanin hujja kuna da wata hujja ta bauta a ba su da wata hujja sai ce ce hujja ku ba su da hujja iyaka sun isko iyayen su akai kuma ba a shirye suke da su bar abin da suka shi isko iyayen su akai sai Allah ya ce awalau kana shaytanu yad'uhum ila azabis sa'ir haka za su bi kamar ke iyayensu ko da shaytan ya yi amfani da wannan hanyar domin ya karkatar da su ya kai su zuwa ga azaba ta wuta kuma kina wannan ayar Allah ya nuna mana cewa shaytan ke amfani da wannan dama ya ce musu ba hujja hujja ku ita ce iyayenku sun rike shi don haka tunda iyayenku suna kai ku ba karɓar kuskure ku sake idan kun sake kenan kun wautar da iyayenku kenan kunyar da iyayenku suna bisa mata kunyar da iyayenku ba su da hankali to za ka rufe kuskure ku bari haka shi dai ke gaya musu cewa haka shi kamar yadda Allah ya faɗa wata aya ita wai za ka lalo tabi ma anzala Allah qalu man tabi ma wajada na alaihi amana sai ce awalau kana abahum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun haka kenan za su bi iyayensu ko da iyayensu sun kasance ba sa hankalta komai ba su hankalci komai ba ba san komai ba iyaka kawai sun da kuma kan wannan bautar gumaka ba tare da wata hujja ba su ma kenan haka za su bi kuma kenan sun bauta ma waɗannan abubuwa saboda biyayya ga iyayensu sannan da su da iyayen nasu ya ɗan bai yi amfani da wannan dama a kansu domin ya kai su zuwa ga azaba ta wutar sa'ir wannan ba dawa suka yi ba to suna kan hanya lokacin insha Allah za mu sa kan aya wannan Allah ta nuna wannan kashi kan izi alhamdulillah insha Allah akwai cewa za a zamiya batun rayu insha Allah za a sace zamiya wa abin da ya saba daga dai nan zuwa Lahadi insha Allah da abin da ake nema na rayu za a tsaya a nan abin da aka samu shi za a gabatar musu Allah ya sa da shi ya dangana Allah Allah ya zamana cewa kai da kashi ka kare idan ka kafe ko ka cutar da shi mai abin hawa don mai abin hawa lokacin nan shine lokacin neman sa da tiyarsa ta ce za ka tsako tsako ka bar shi kai ka tsaya har ma kaman ce da cewa ka ajiye mai mashin a waje yana jira shi kuma da jira jira ya gaba fitowa za ka yi ba ya ga wani ya zo ta da a lokacin da kuke kaza ba ka shi biyu wala Allah ke koda ka ba shi kudin zuwa da dawa ba sa kuke da shi kaga ba zai saurare ka ba na ai bai san lokacin da za ka fito ba da kai sa mun ba shin ya kada ya ce to kaga nan idan kai ne ka je ka dade to ka gode kun ka ne sai ya aiki kuma sai ka san yanda zaka yi sai da sakon su zuwa gare shi idan ko shi ne yaga kiga sauyi wala ya ajiye ka kafin ka fito yazo ne ya ce masa ai yazo ya kashi tsohuwar ka sai ba shi dari yayin da kai ko da kai da shi dari biyu kuka ne kawo kai wai da kai kika dari sai ga shi wai da kai da zai ba aikin banzani kuma daga nan inda zai kai ka ya fi tsohuwar kasuwa dika da haka abin da ya musu sauki ya dauki wannan da shi hudu ya kai shi daifin su kawai da to kaga a nan shi ne mai cika alkawari wa kan ya haka kuma ba da kuma da akwai bambanci tsakanin saya da kuma bashi abin da za ka saya ciniki ne Allah ya ce wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba ciniki in ka sayi abu sayar man da littafi sayar man da mota na sayi mota 100,000 ga kudin ka 100,000 ba a ga zama ce ko na sayi mota nawa ka sayar man da mota miliyan din nan ga kudi a ga na kanta ko ko to na ji na saya miliyan amma sai karshen mota zan ba ka ya ce ya yarda a ga sunan shi ciniki in ya ce a'a an karshen wata za ka yi ban sayar maka a kan wannan farashin ba idan sai karshen wata to miliyan ɗaya ne da mutu zubi in sai karshen wata za ka biya da kuɗi na mota amma in yanzu za ka biya da kuɗi na to na sayar maka da mota miliyan guda ko wannan harkar mai aka yi haka ciniki mota ce ga ta ya sayar maka ya ce maka ga farashi ga yanayin farashi da haka yanzu abin da ya rage gare ka ka zaɓi farashi guda idan ka zaɓi farashin miliyan guda kuma kana da su a ƙasa ka ce ga miliyan guda a kai ciniki kaga an gama ciniki dan adam an warware ya idan aka ce a ciniki za a yi amma sai na karshen wata ya ce to shi kuma in irin wannan cinikin ne sai miliyan 1,200 kace ka yadda ka sai mota kan miliyan 1,200 kuma da namani da aka fuka na biyan kudin wannan mota kace ya ga haka ka zama shi ya kudi ya dauko ya baka bashi kudin motar nan ya ce da kai da miliyan guda bashi karshen wata ka dawo mun da miliyan 1,200 wanda shine riba rashin bambance wannan shi yasa musulmai suka ce innamal bai'u mislu riba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa Allah ya haramta ciniki ya haramta riba duk da cewa menene bambancin su suka ce kaga ni ne na tafi da na sawo riba naira 10 na kai da ita 11 mana ce riba ba kuma ba kwari ba rigar da zan tafi da sawo naira 10 su sayar maka ita 11 bar tun yanzu in baka kudin ma da 10,000 in ce ga suka kawo min 11 suka ce mai bambanci Allah ya ce masa akwai bambanci shi yasa Allah ya ce wa sallallahu wal fazalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba kace ai ce dake ma kamar riba ne sai Allah ya ce wa halallahu al bai'a wa harrama al riba wala suna da bambanci da ka abin da ya shafi gefen ciki gefen sadaka abin da ya shafi gefen bashi to wannan shi ba take shiga da ka ba ba cin bashi annabin cewa ya kawo maka wani abu a kai to wannan ya zama da bashi kan din masu riba abin da take da kai ko wasu ko operative wanda ba su da ilimin addini ko kuma ba sa so su sanya shari'a ta gina haka za su gina maka a ce to ai tunda za a saya maka kayan 100,000 ne ba kon a baka a saya maka kayan 100,000 bari a baka 100,000 a baka 100,000 a saya maka kayan kare ne ba abin da yake iya ka kawo su ga wasu ke an fita da 100,000 za a kawo 100,000 da goma idan kai mai tsantsani ne kai ne za ka matsa kana tsaye ka takura sai dai aje a kai kayan ga mai saya don malamai sun ce idan saya ne an saya maka abin 100,000 su suka sayi abin suka saya a gurin wannan mutumin suka biya shi kai kuma suka sayar maka da wannan abin 100,010 wannan malama ta amma suka dunkula kuɗi 100,000 suka baka to ya zama riba to abinda jami'an waɗannan cooperative wanda na gari suke wasu kawai sai a rubuta 100,000 an baka 100,000 za a rubuta maka kana 100,010 ya rage naka da kai ma'aikata su je a ce ku je ku saya mishi in sun je sun saya wala ba a amma su saya ba wala ba a su kuma mutanen su ma waɗanda ba addini ba ne ya dame su ko ba su san hukuncin ba sai su zagaya da su da waɗannan ɗin sai su ce ku ba mu kuɗin kawai ku fita sai su ba su kuɗin har su ba su wani abu ta ga shi sun cire ba kuma ga shi sun ba da rashawa wasu kuma za a ce za a saya masa firij da 100,000 su je su shirya da mai firij da mai komai sai an tura masa 100,000 a kan ya ba su firij sai su zaga su an shi 100,000 su ba shi wani abu kai da wannan harka ce ta riba karara kuma irin wannan tuke tsebe albarka da dukiya da yana da shi Intafet an dade ana maganganu gare shi malamai sun yi maganganu ko ma na da lokacin da muka yi karatun ayar da take da alaka ina jin mun taɓa wannan alaman ko don haka abu ne wanda malamai sun yi a koma da maganganun da malamai suka yi wannan al'amari ne addinin musulunci dan musan ba a hada shi da komai addinin musulunci ba a hada shi da komai bayyawa a ce addinin musulunci a hada shi da wani addini su tafi da shi bayyawa kuma bayyawa a yi compromise addinin musulunci bai karɓan compromise lakum dinukum waliya din ko kai da musulunci ne ko kai da yadda shi duk wanda bai yadda musulunci ba sunan shi kafiri magana cewa a'a ai kusanci da addini da waye a'a addini ce musu kafirai a ce kirista a ce wa duk sunan su kafirai haka Allah ya ce innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina in gari da annabi kaga ba su da bambanci da haka da kafiri kirista da kafiri da yahudiya da kafiri da majusi da kafiri ne bautar gunki duk sunan su kafirai a musulunci musulunci bai yadda a ce a zo a haɗe a yadda da wani bangare na addininka ni ma a yadda da wani bangare na addininka ko kai ka barbacin addini na ni in barbacin addininka musulunci bai yadda da haka don musulunci har duniya ta naɗe addinin musulunci shi ne ɗaya addini na gaskiya kuma har duniya ta naɗe musulunci bai yadda da cewa wani addini gaskiya ne ba musulunci ba wannan shi ne addinin musulunci amma zamantakewa wannan wani abu ne daban kana iya shirya zamantakewa da kai da wanda ba musulmi ba zo mu zauna mu shirya za a zauna lafiya za a zauna lafiya guri kaza yi an muna samun matsala ta tsaro ya zamu magance tsaro ya za a yi kaza kuma har ku taba mu kar mu taba ku kar ku kwace mu kar mu wace ku kar ku yake mu kar mu yake ku wannan zamantakewa ce ana zama irin wannan a tattauna yanda za a yi zaman takewa da yanda za a yi zaman lafiya da yanda za a zauna tare in mutunci ya yarda da wannan to amma ba wai ma'anar zaman tare shikenan a ce kar in ce addinin ka ba daidai bane a ce an dinga girmama addinin ka girmama addini na ba mu ka girmama addini kuma ka imani da shi ba wasu karba ka imani da addinin musulunci ba ka girmama shi ba yanda kake ka girmama addini na kiyaye kake haka nan ne ma kuma wanda za a yi girmama addinin ka ba Allah ya ce mun ƙarya ne kuma yana daga cikin lauruna addini na inda ta cewa duk wani addini da ba musulunci ba to wannan kaga kenan da haka waɗannan abubuwa ba daina damun kanmu cewa ai an yi fada ai wani ya ce interface kuma gaba ɗaya ba mu tsayawa ga fasara guda me ake nufi da interface ɗin shi abin da ya kamata a tsaya ba wai kalmar interface ba me ake nufi da shi ana nufin addinai gaba ɗaya cewa meye hukuncin a ce addinai su zama guda ɗaya ko meye hukuncin a ce musulmi ya ce ya yarda da wanda ba musulmi ba har a baci musulunci kar a baci wata mummunan abu ga wanda wannan kar musulmi ya yi da'awa kar wance ya yi da'awa duk ya kamata a yi matsaya me ake nufi da interface idan aka yi matsaya ga abin da ake nufi da interface ɗin to zaka sai ba kana kansa shin kuna nufin interface a zo a haɗe addinai su zama guda ɗaya kuma wani abu ne da ba zai yi ba kuma muna da ban interface a zo a zauna da mu da wadanda ba musulmai ba mu samu wakilan mu da wakilan su a zauna a tattauna wanda kuma haka yana aukuwa ko da shi ko kasashe da kira ki da juna karshe sai ka ga an zauna a haka an zauna da wannan bangare da wannan bangare a yi rajejeniya ya za a yi kaza ya za a zauna lafiya ya za a yi kaza Allah ya ce wa kana hu bisalmi fadna laha wa tawakkal ala Allah haka wannan kenan babban matsalar da muke samu rashin tahdidin me ake magana akai duk shine matsala duk inda za a yi magana akan interface a tsaya a yi tahdidi me ake magana akai idan ne hukuncin ka idan ne kamata a yi magana kuma alhamdulillah malamai sun yi magana mai kyau na ji maganganun kan rijiyar lego da ya maganganu masu kyau kuma da wannan abin ya faɗi tarihi wannan abin ya fi yolinsa da abubuwa da suka shafe shi wanda yana da kyau mu koma ga ire-iren waɗanda da sauran malamai da yawa da suka yi maganganu akai haka Profesa Mansur ma ya magana akai haka nan sauran malamai kowa na magana amma sai ka ga wani yana suka kana yana suka ta kan amma akalin abin da ya kamata a tsaya a haddade ta hadidan nan shi ne muhimmi shi yawanci sai ka da wani da wani da suke sukan juna da sun yi da fadi da abubuwan da suke ba kana suka mutum akan abin da shi ma bai yarda da wannan abin da ya suka ta kai shi ma yana suka ka akan abin da kai ba baka yarda da wannan abin da yake suka ta kai amma saboda kawai an kira kalmar intafin an haddade me kake nufi ba dinga haddadewa sai a kan sun fahimta amma a kada biya haka to haka za a yi tagora kan malamai wannan yace ba daidai ba wannan yace daidai shi wanda yace ba daidai ba ga inda yake shi wanda yace daidai da ga inda yake to kaga matsalar ba samu tahdidin me ake magana akai ba to haka za a yi tagora Allah ya samu dace duk ai guda ɗaya ne muhimmin mai wulakantarwa wulakantarwa sanya raɗaɗi yake ya za za ga inda Allah ya ambaci azaba da azaba mai raɗaɗi ya fi yawa inda ya ambaci azaba muhimmi an gane raɗaɗin shi ke saka wulakantarwa an gane ko muhimmin alarun ta kalma mai wulakantarwa an gane amma duk azaba da azaba ko ba a ce mata alimin ba azaba mai raɗaɗi raɗaɗi azaba ke sanyawa an gane ko da an ce azaba to shi ke na raɗaɗi ya zo Allah ya kanka ambace ta so yawa azabun alimin wani lokaci ce azabun azimun mai girma me za mu mai tawo ta yi girma saboda girman raɗaɗin shi yasa ka zama mai girma an gane ko haka nan azabun muhimmin azaba mai wulakantarwa ina sanya wulakanci ga wani don haka abu ba azabun muhimmin azaba mai wulakantarwa an gane idan aka fassara ta da azabun alim kan fassara ta ce ma'ana an gane albarkin muhimmin mai wulakantarwa kuma wulakantarwa ta sanya raɗaɗi na daga cikin Allah ya samu da wannan saurin kuskure ne ba a san irin saurin da kojin karatu ba a yi an gane ko kai karatu a lice kai karatu kana yin karatu da kauri amma kuma cikin natsuwa kuma ana fahimtar karatun da kake yi kuma aya da don aya ta zo wannan labarin amma kana karatu kawai dan dai a je a gama ba hikima in dan kai wannan ne kare ka rage abin da zaka karanta kai dan lokaci ka musu me gurgurde inda za su ji da natsuwa ai kallan shi kenan ya fa a ce sai kai wurin kai da yawa an gane wannan ko za ka karatu a yi shi a nufi idan kai karatu a nufi ana fahimta domin ba ma kasu ne ta jamuri da tauraron alƙur'ani alƙur'ani zai baratsa zuciya wanda wannan kana yin wannan saurin kai wani tasirin ba wani tasiri da za a ce to za ka tsare ga ni daidai misali kuma an ka san saurin naka shi ne kare zai sa ka sauke to ka haƙura da saukar da ce sai ka sauke kuma fahimta karatun a yi karatun da kyau ya ratsa a yi ya yi tasiri ya fi a ce ka yi sauri ka sauke Allah Allah. Oke shi kenan sai gobe ko? Oke shi kenan. Dokar. Dan ne, da ban da kusa ne ne. Allah Allah. Allah Nafiya mun ya ji insha Allah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.